قلبي ومن والاه. وبعد تو نجا ان كراون ان سي ناي واعزي الحالي كما kamar mu ne masu masaukin baki. Dama ni a wannan lokacin nake gabatar da karatun al-Muwatta ta Imam Malik riwayat Yahya al-Laythi. Na san wasu ma sun tawo da Muwatta sun zuci karatun Muwatta za a yi. To sai dai dan kar in karya tsari, amma da sai in ce ƴan uwa da suka zo mu mamara musu baya kawai mu ba su dama su yi wa'azi. Nan bugu da tsari kamar in karatu ne watakila na je gida na shirya kafin na zo na buɗe littattafai na kwakwafa abin da ya kamata in zo in faɗa. Shi kuma wa'azi irin wannan yawanci sai ƙwararrun malamai waɗanda suka gajiya suka ga yau kuma suka san halin jama'a, tunda yawanci wa'azi ya ƙunshi wa mutane faɗa akan su gyara abin da suke yi wanda ba daidai ba. Ko da yake muwa muna iya yin magana a fagen wa'azi, amma dai galibi mun fi ga koro na soshi, watakila mutanen da muke gayawa ma sun fi mu fahimtar abin da ke faruwa yau da gobe da yake da alaƙa da su. Sai dai wallahi musta'an, tunda malam ɗan zaguwa ya kira ni ba zan rasa abin da zan ce ɗin ba. A irin wannan zamani da muke ciki, zamanin da rayuwa ta canja, bisa ga faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda ashabul sunan illa an-nasa'i suka rawaito daga al-irbaq ibn sariyah ta Allah ya kare da a gare shi, yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, wanda zai rayu tsawon lokaci a cikin ku zai ga abubuwa sun canja da yawa. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, kamar yadda Imamu Khallal ya fitar a cikin littafin Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar da isnadi, ko ya jingina shi zuwa ga Imamu Ahmad, yana cewa idza ra'aytum shay'an mustaqiman mustawiyan fata'ajjabu, idan kuka ci gaba da ganin abubuwa suna nan a tsarin da aka tafi aka musu, to ku yi mamaki. Saboda a yau kusan komai ya canja, kama daga kan aƙida zuwa ibada zuwa mu'amala zuwa jagoranci, da yawa abubuwan da ake sa rai abu ya kasance. To idan ka zo waƙi in saka kalle sai ka ga ba haka yake tafiya ba. An wayi gari ƙananan yara masu ƙarancin shekaru da yawa suke jagorantar al'umma a fage na ilimi ko da fage na karatu da kuma fage na jagoranci, duk da cewa ba lallai wannan ya zama sharri ba, zai iya zama alkhairi, amma dai tsarin ya canja daga yanayin yadda aka san shi a baya, bisa ga hakken wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam. To mummunan canjin da aka samu shi ne, an zo lokacin da aka canja wa wayewa ma'ana, aka ɗauki wani salo wanda sai ka bi shi ne za a ce maka ƙwararre wayeye a abin da ya shafi siyasa da abin da ya shafi mu'amala, hatta abin da ya shafi ibada ma, wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya gaya mana a cikin hadisin Abu Huraira ta Allah ya ƙara yadda a gare shi, wanda al-Imamu Ahmad da al-Imamu Bazzar suka rawaito, mazala suna ke cewa zamani zai zo muku, zamani zai cin muku, yukhayyaru fihi ahadukum bayna al-ajab wal fujur, za a ba mutum zaɓi ko dai ya zama tantirin jajiri fajiri ko kuma a ce masa baji daji. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya riski wannan lokacin, to gwanda a ce masa baji dajan akan ya zama fajiri.
Me mota dala 82 821 LM ya aje akan hanya da Allah.
Assalamu alaikum.
Kamar yadda ƴan uwa suka ji azu mun ce ko lokaci daga yanzu insha Allah muna salan fitowar babban sakatare na ƙasa ga baki ɗaya nan kungiyar ta mai albarka Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe cikin ikon Allah a yanzu haka muna nan tare da shi a cikin wannan masallaci mai albarka. Babu abin da za mu cewa rayuwar malam sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa albarka, Allah ya sanya ikhlasi a cikin abin da ake yi, Allah ya ƙara lafiya da imani, Allah ka jiƙa magabata ka amfana zuri'a waɗannan aikace-aikace da ake na alkhairi babu dare babu rana. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka a cikin mizanin kyawun ayyuka yadda za a ci gajiyar su a nan duniya kuma sannan a ci gajiyar su a gobe kiyama. Muni ma madan barka da zuwa a dazu-dazun nan malam ya koma gida kuma gashi har ya fito akan wata gulmaya din. Muna fatan Allah ya karɓa abin da ake yi, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara albarka. Zan ba malam ya haifi ƙarƙarewa kafin kuma mun kirawo mai gaya mai aiki sakatare janaral na wannan ƙungiya ta mai albarka karkar lafiya ya ƙara.
To a gurguje Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zamani zai ci muku, za a ba wa mutum zaɓi bainal ajazi wal khujuu, ko dai a ce masa ba gidaje ko kuma a ce masa ya zama tantirin faji. Sai manzo Allah yake idan ɗayan ku ya rinci wannan lokacin falyakhtari al ajaza ala al khujuu, wanda a ce ka ga zaɓin ka bi tsarin da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so akan a ce ka zama ɗayan iska ko faji. A kuma canjin da zai faru ne a kowane bangare na rayuwa. A hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da musnad Al-Bazzar daga Abi Umamah Al-Bahili Sudai ibn Adlan Allah ya kare da a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da tun kabarin urul Islam urwatan urwa, za a dinga bin igiyar musulunci ana kunce ta kulli bayan kulli, kowane bangare na musulunci za a samu ja'ire da za su dinga bi suna kunce kullum musulunci dan a raba mutane daga tsarin da Allah da manzansa suka dora su a kai. Kullama nuqidat urwatun tashabbata an-nas billati tabiha, da an kwance wani kullun sai mutane su ce wannan yayi safasafu mu hakura da shi mu tafi na kasa. To dan kasancewa canjin zai faru a ko ina ne sai manzo Allah ya ce fa awwaluha naqdan al-hukm wa akhiruha naqdan as-sala, farkon abin da za a fara canjawa shine za a fara canja tsari na jagoranci. Mutane za su dinga bin sarransu a kan abin da ya shafi jagoranci, su fifita masalahohin kansu na ƙashin kansu a kan masalahohin al'umma. Ƙarshen kuma abin da za a warware shi ne sallah. Za a zo lokacin da za a ga mutum ba shi da addini amma zai shiga masallaci ya sallah, kamar yadda ya zo a cikin musannaf ruwayar Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya ƙara da a gare shi cewa la yusalliyanna aqwamun la dina lahum. To anan an haɗa tsakanin jagoranci da kuma mafi girma a cikin sha'a'ir na ibada sallah, wanda ita ce in ta tsaya addinin mutum ya tsaya. To wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa lallai al'amura za su canja daga tsarin da ake kai. Abin da zan tike zuwa gare shi a taƙaice tunda malam ya zo shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yanayin tsarin halin da muke ciki a yanzu ya tsoratar da mu kuma ya ja kunnen mu ya faɗakar da mu cewa idan canjin ya faru ya halatta abin da ya haramta a gare ka ma. Mun sani ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim hadisin Anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala, kada wanda ya kuskura a cikin ku ya ku musulmai ya ce Allah ya kashe ni saboda wai bakin talauci ko kuma saboda rashin lafiya. In dole sai ka roki mutuwar to kace Allah ya bar ni da raina in rai in rayuwa ita ta kuma Allah ya daure ina in mutuwar ita ta fi. To amma ya zo a cikin musnad al-Imam Ahmad har yanzu da musnad al-Bazzar afwan musnad al-Imam Ahmad ba hadithan Abbas ibn Abi Adi al-Ghifari Allah ya kare da a gare shi ya ga mutane suna ɗiban kayansu suna fita za su bar gari yana saman kan saman gida saman rufin gida sai ce wa'annan fa sai aka ce musu ai annoba ce za ta barke a gari sai ce ah su tsoron annoba suke ba sa son su mutu aka ce sai ce ya ta'unu khudhini ya ta'unu khudhni ke annoba ga wanda yake son mutuwa zo ki dauke ni sai wanda suke tare shi sai ce ah ba ka ji manzo Allah sai ya ce kan mutun ya roki ya mutu ba sai ce eh kuma na ji manzo Allah sai yana cewa badiru bil maut sittan wanda ku mutu ku yi sauri ku mutu in za ku iya kafin abubuwa shida su bayyana wannan hadisi ne hasan ibn hajar ya kashi a cikin fatahul bari wa sakata anhu wanda yana nuna hadisi ne hasan abin da yasa ne mubadara fada haka saboda yawanci hadisan da za a ce kaza abubuwa kaza kafin kaza da yawa malamai sukan yi tambayi akan cewa yawancin su bai inganta ba to sai yace nazu manzo Allah sunna yace inda hali ku riga abubuwa shida ku mutu kafin su na ɗaya sai manzo Allah sunna yace imratus sufaha lokacin da za a bar wawaye marasa hankali da tunani marasa addini su dinga jagorantar mutane to duk randa aka ce wanda zai jagorance ka bai san kansa ba ballanta na ya san waye kai to ka shiga uku ka lalace nabi manzo Allah sunna yace wa bai'ul shukr da lokacin da za a dinga siyar da jagoranci sai ka biya kuɗi sannan a zabe ka ko sannan a ayyana ka ko a nada ka na uku manzo Allah sunna yace wa kasaratu shurut da kuma yawan ƴan doka mutane sun zama marasa biyayya da da'a ba inda za su ga sai an sa musu inda za su dinga kula da su suna tsaron su ashurat jam'u shurti shurti din kuma shine dan doka ko mai damara ko wani iri ne kaman dan sanda ne na ciki ko na waje dan kaza ne in har dai ya zanto an sa shi ne domin ya kula da wani tsari to mazala ce in kaga wannan abin ya bayyana sannan kuma ce wastighfafun biddam da kuma lokacin da za a mai da jini ya zama ba a bakin komai ba wa qati'atur rahim da kuma lokacin da za a dinga yanke zumunci na shi da ya ce wa nash'an yattakhiduna alqur'ana nazamira yuqaddimuna man yughanni lahu da kuma mutane matasa da za su mai da qur'ani kawai ya zama abun waka sai a sa mutun ya dinga karanta kawai dan a ji dadi ba dan ayi amfani da abin da yake cikin sa ba wannan hadisin ɗan uwa a takaice na nuna mana irin bakin canjin da zai faru a ƙarshen zamani lokacin da dayawa mutanen da suke da iko da za su iya yin abin da ya kamata sai su gaza yi saboda jagorancin yana nema ya tsuke daga hannun mutanen kirki ya koma hannun mutanen da ba na kirki ba hadisin ƙarshe da zan cika da shi a hadisin da Imam Tabarani ya rawaito shi shi ma kuma da Imam Ahmad da al-Imam al-Bazzar har yanzu hadisi Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzala sama yana cewa wani mutum yayi bako a cikin bani Isra'ila dafa rajulun min bani Isra'ila rajulan to shi wannan mai masaukin bakin wa kanat indahu kalbatun mujihun yana da wata kariya tana da ciki ya kai lokacin haihuwa to sai wannan kariyar take cewa la anbahul yawma dhayfa ko biyasa ahli yau insha Allah ba zan yi haushi ba duk wahalar da zan sha kar in takura wa bakin ubangidana saboda idan nayi haushi watakila za su ji ba dadi to sai ƴan kwikwiyan da suke cikin cikinta su kuma sai suka gaza hakuri tun ba a haife su ba sai suka fara haushi Allah kuma ya ce fa auha Allah ila nabi hadhihi al-umma sai Allah ya wahayi zuwa ga annabin wannan al'umma cewa wannan abin da ya faru tunda mutane sai suka taru kamar yadda ruwaya tace sai suka dinga mamaki ya ake ƴan kwikwiyo suke kuka a cikin uwarsu bayan ko haihuwarsu ba a yi ba sai manzo Allah kuma yake cewa wannan misali ne da Allah ya sanya shi na wata al'umma da za ta zo a ƙarshe yaghlibu sufaha'uha uqala'aha za a zo lokacin da masu ƙarancin hankali idan ba a yi a sannu ba za su rinjayi masu hankali da tunani to abinda manzo Allah kuma yake nuna mana da wannan hadisin wanda malamai suka yi ta magana akan shawahid din hadisin cewa wancan hadisin na maka wanda yake hadisi ne hasan na cewa imratus sufaha yana tabbatar maka da cewa ƙarshen al'amari al'amura za su tabarbare cikin tabarbarewar al'amuran kuma abin da ya shafi jagoranci zai lalace ya canja to fadakarwa ake wa masu tunani a cikin ku ya ku musulmai cewa duka abin da zaka iya yi wanda shari'a ta tabbatar maka kai akan ganin cewa baka zama ka ba da gudunmawa wajen tabarbarewar al'amarin jagoranci ba to ka ji tsoron Allah kai domin rashin yin zai iya haifar da matsala ga al'umma wanda kuma wannan saba wa Allah ne da kuma ha'intar Allah subhanahu wataala kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas wanda shi malamai sun yi magana akan sanadin sa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ci ruwan mutum ya dora shi akan wayansu akan wata al'umma wanda kuma ya san cewa fil isabati man huwa khairun min a cikin tawagar jama'ar akwai wanda ya fi wannan alkhairi amma shi ya taimaka wannan mutumin ya zama shine jagora a cikin al'umma to faqad khana Allah to haƙiƙa ya haƙinci Allah subhanahu wataala ko mun sani Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula ya ku mu'minai kar ku kuskura ku haƙinci Allah kar ku haƙinci annabi sallallahu alaihi wasallama wa takunu amanatikum wa antum ta'lamuna kar ku haƙinci amanar da Allah ya baku tsakaninku da kanku tsakaninku da addininku da al'ummarku alhali kuna sane so da ha'inci abu ne da yake janyowa Allah ya tsani mutum wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilayhim ala sawa'in inna Allah la yuhibbu al-kha'ini anan zan dakata saboda agurguje nake ta cinkuka bayanan ba shiri kuma zancan ba shi da makama kuma dama ba ni aka zo sauraro ba malam aka zo sauraro kuma Allah ya kawo shi muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya masa jagora ya kuma dora shi akan tafarki ya bashi ikon fadar gaskiya ya kuma saka masa da rabo malaman wannan musulunci da alkhairi hada sallallahu alaihi wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.